نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ta'ala da ya saki hada mu a daidai wannan lokaci wanda a yau muna biyu ga wannan wata mai albarka wata Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445 wanda ya dace da 12 ga watan 3 shekara ta 2024 muna fata Allah ya zama mana jagora cikin abin da zamu faɗa ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko bin komai a cinta ya nuna mana kuskure ba mu iko gyarawa ɗan uwa masu daraja ajiya mun tsaya ne ƙarshen aya ta 3 a cikin wannan sura mai albarka suratul nur yau za mu tashi wallazina yarmuna almusallat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajriduhum 80 jalla bismillah
a'udzu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم
بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يقول والذين يرمون المحصنات وأن سكي جيفا كاممو ماتا سكي زرقين ماتا ما سكام أي لتي واسم أيكة الفاشا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء sannan ba su kawo shaidu guda hudu ba akan wannan zargi da suke yi Allah yake to su masu zargin a hukunta su wani irin hukunci za musu fajliduhum 80 jalda Allah yake ku musu bulala 80 wala taqbalu lahum shahadatan abada sannan kada ku amshi shahadar su har abada bi ma'ana duk lokacin da suka ba da shaida za a ce wani ne eh wani makareci ne ba za a musu shaida shi ba Allah ce wa ulaika humul fasiqun wa annas sunne fasiqai a wurin Allah illal ladina tabu sai dai wanda suka tuba daga zargin mutane min ba'di zalika baya abinda suka aikata na zargin mutane wa aslahu suka gyara halayen su fa inna allaha ghafurur rahim to lalle Allah ta'ala mai gafara ne rahim ko mai jin kai ne bi ma'ana Allah zai gafarta musu kuma zai jita su wannan ana bayani ne akan mutanen da suke yi wa mutane kazafi fadin Allah ta'ala wallazina yarmuna almusallat wadanda suke zargin kamamu mata mata masu kamun kai anan ba ana nufin sai mata kadai ba sai dai an faɗi haka ne domin galiban an fi zargin mata ne domin in aka zarge su an ci mutuncin su ko an fata musu dare amma akwai wadanda suke zargin hatta da mazaje masu kamun kai shi anan ana magana ne akan haddul qas mutum ya zargi namiji da cewa mashayi ne ko ya zarge shi da cewa mazinaci ne ko ya zarge shi da cewa ya aikata namiji ne ni namiji ko mace ta ne ni mace wannan abubuwa guda uku suna da munin gaske to duk wanda ya zargi namiji dan uwan shi da cewa wani mazinaci ne to sai a ce mai kawo shi duk guda uku ko ya zargi mace ce wance ai mazinaci ya ce to sai ne ya kawo shaidu guda hudu idan ba a samu wannan shaidu guda hudu ba to Allah ta'ala sai ce shi wanda yake kokarin zubar da mutuncin mutane a madadin da an samu shaidu guda hudun nan wanda ake zargi da aikata alfasha aka samu shaidu shi za mu hadijiya kamar yadda kuke karatu to yanzu wanda ya zargi mutane shi za a yi ma haji shine bulala karan fajiduhum 80 janda sai a kama wanda ya ma mutane irin wannan kasafi a yi mishi bulala 80 inji Allah ta'ala banda wannan sai Allah ya ce bayan bulala 80 wala taqbalunhum shahadatan abada har abada in sun ba da shaida aka ce me ya faru a abu kaza ya faru waye shaida kai ce wani ne sai ya ce wani ba musu shaida shi saboda ni saboda ya taba yima wani ƙarya ya taba yima wani ƙaki sannan matsayi na uku wa ulaika humul fasiqu da wa'annan sune fasikai a musulunci idan ana neman kangararrun mutane lalatattu waɗanda ba su da kima a wurin Allah ko ma'aiki to masu zargin mutane wa'annan sune sai Allah ta'ala ce illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba min ba'da zalika bayan sun zargi mutane suka gano cewa hakan ba daidai bane suka tuba wa aslahu suka gyara halayensu fa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah bai gafara ne rahim ko mai cin kai wannan matsalar akwai abubuwa da dama karshen ta wane ne ake zargi wanda ake iya ma zargi cikin ayyuka 80 yana da sharuda shi ma wanda ya zargi kafin a ce an mai bulala 80 akwai sharuda misali mu fara da sharadin wanda aka zarga domin shine almazlum ko wanda aka zalunci domin Allah ya ce wallazina yarmuna almusanat mata masu kamun kai malamai suka ce idan ya tabbata mutum ne wanda ba mai kamun kai ba ko kuma ya tabbata mutum ne mace ce tana zaune zaman banza wani ya zo da mota da dare ya doke ta ya maido ta da asuba ba dange inna ba da abba baka da hujja kwakwara da zaka ce me suka yi amma babu kamun kai a ciki masu irin wannan hali idan aka samu wani ya zarge su to ba a yi ma mai irin wannan zargin bulala 80 domin Allah ta ce wallazina yarmuna almusanat masu zargin mata masu kamun kai idan aka samu matar da ba ta da kamun kai wani ya zarge ta ya yi laifi a musulunci domin ba ya da cikakken hujja amma ba za a mai bulala 80 ba domin ita ta kai kanta inda za a zarge ta ina ba dan fahimta mutum ne ya zo isko gidan rawa ya isko mace a wurin ana rawa tare da ita da ita da wasu mazaje da suka tsare kuma suka shiga mota suka tafi tare idan ya ce wannan mutum ne yarban zaci ba tare da ya furta mai ta aikata ba ko me yake zarginta da shi to ba za a mai bulala 80 ba idan abin da yake yi wai ta sai a kama shi a yi mishi bulala 10 ko 20 ko 30 gwargwadon yadda shugaba ya ga cewa yi mai irin wannan bulali zai sa ya daina zargin mutane wannan shi ne abin da shari'a ta ce domin sharadin wallazina yarmuna almusanat sai malamai suka ce wannan mahallin shahid kenan ko mafhumul mukhalafa shine wallazina yarmuna ghayra almusanat su ba za mu so da bulala ina ba zan fahimta dan haka mutuncin mutum a musulunci daidai yake da ran shi daidai yake da ranmi da ran mutum shi yasa da wani yazo zai ci mutuncin ka ko zai ci mutuncin iyalin ka kai yaƙe shi har ka rasa ranka ka yi shahada a wurin Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man qutila duna ahlihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi yana kokarin kare iyalin shi wani mutum yazo yace zai yi alfasha da iyalin mutum ko zai fa alfasha da kanwashi ko da diyashi ya doki makami domin kare diyashi ko kare kanwashi ko kare matashi wannan mutumin ko wa'annan mutanen su ci galaba akan shi su kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutumin yayi shahada dan aljanna domin mutunci shine mutum wani mai hikima yace asulu irdi bi mali la ubajjihu la barakallahu ba'da al-irdi fi mali yace asulu irdi bi mali yace zan zuba kudi na domin in kare mutunci na yace bana zubar da mutunci domin in samu kudi yace la barakallahu ba'da al-irdi fi mali idan aka rasa mutunci yace dukiya Allah wadaranta wanda kuma a yau mutumin da zai zamanto zai je yi alfasha ko matar da za ta zamanto za ta je ta yi alfasha dan a bata wani abu mai ta saida mutunci ta saida dan ta samu me dan ta samu kudi amma shi mai mutunci yana iya sa kudin shi domin ya kare mutunci shi domin ya san ba a sayan mutunci da kudi amma in kana da shi kana iya sa kudi ka kare mutunci ka bambanci shine ba a sayan mutunci da mu da kudi amma ana iya sa kudi a kare mutunci amma idan mutunci ya zube kudi ba ya samu shi to shi yasa addinin musulunci akwai wasu abubuwa da ake kira suna ad-daruriyatul khams wasu abubuwa guda biyar wanda musulunci yazo domin ya kare su dukkanin wata doka da zaka ji a musulunci an kafa wallahi galibin ta wa'annan abubuwa guda biyar sune ake karewa na farko ne addini hifzuddin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya ridda ya bar musulmi idan ana shari'ar musulunci alqani ya kira shi ya ja hankalin shi akan ya musulunta ya kiyaye musulunta bayan an gama mai wazi sai ya zamanto mi sai bai kamata yana taka kasar Allah ba yana shakar iskar Allah yana cin arzikin Allah kuma ya bar addinin Allah ina ba dan fahimta da farko shine cewa hifzuddin kare addini wajibi ne a kiyaye addinin mutane abu na biyu sai malamin suka ce hifzul ibd kare mutuncin mutane domin idan mutum zai rayu baya da mutunci baya da bambanci wani lokaci sai an ga kabarin wani a rinka fifita shi akan wani wanda yake tafiya kuma har yanzu ana yi akwai wanda wallahi gawa ta fi shi daraja domin duk mutumin da ya rasu da mutuncin shi in aka tana shi addu'a za a mai amma wanda kuma baya da mutunci in aka kawo zancen shi ko yana rayu in ma dai ba tsini mai albarka ba za a yabo a gaban shi ba za a yaba shi ba yana nan ko baya ba mai yaba shi amma wancan ya bar duniya ya shiga ƙasa amma saboda ya mutu da mutunci duk wanda ya tana shi sai dai ya yaba shi ko kuma ya mai addu'a ta gani abu na uku malamin suka ce shine kare kwakwalwar mutum hankali shi yasa duk wanda aka samu shi yana sayar da kwaya in ana shari'a musulunci hukunci shine kisa domin idan mutum hankalin shi ya fita zai iya komi zai iya banna zai iya kisa zai iya duk wani abu da baka tunani domin al-aqlu hankali asali an dauko kalmar ne daga abinda ake kira da suna iqal shine abinda ake daure dabba da shi shine mai da baibai idan ka sa ma dabba da baibai ba za ta je ko ina ba za ta je ta yi banna ba to daga nan wannan kalma aka dauko al-aqlu idan dan adam ya rasa hankali to zai iya goni shi yasa addinin musulunci ingiya ce mutun ya sha za a mai bulala 80 amma idan kwaya ce yake kawowa yana sayarwa malamai suka ce ana iya kashe shi domin galiban giya takan doki mutum ta sake shi amma kwaya haukatarwa take shi ina ba dan fahimta wanda a yau wasu ka doka cewa shan kwayan wayewa ne abu na gaba malamai suka ce shine hifzun nasl kiyaye zuriya shi yasa musulunci ya haramta zina saboda in mutum zai je ba mamaki je ba ma wata kudi ya yi alfasha da ita bai sani ba ciki ya shiga ko bai shiga ba ya tafi shi ba za a ƙara ganin shi ba ba ta san shi ba bai santa ba ko kuma a an ƙare an tafi ƴaƴan da aka haifa ba san nawaye ba saboda ni ba ta kame kanta ba ta san wancan wancan ya santa wani suna tare wani suna kaza sai zaman to ta dauki juna biyu a rasa rawani ne amma da aka kare hanyar kar a yi sai musulunci ya ce kai tsaya da aure auren ma ka aure ɗaya kaga wata ta burke ka yi ƙara ta biyu kana da ikon da zaka iya adalci ƙara ta uku kana da ikon da zaka iya adalci kana da abin da zaka rike su kaga wata kana so ƙaro ta hudu dan saboda ni musulunci baya so aji ka a wani wuri da ba saboda ni nasl kiyaye zuriya kiyaye ƴaƴa kiyaye abin da za a haifa abu na biyar shine hifzul mal kare dukiyar mutane domin da dukiya dan adam zai iya sayan aljanna domin annabi yace idza mata ibnu adam in kafa amaluhu illa min salas kan la ta farko da yake sadaqatin jariya sadaka mai gudana da dukiya zaka iya yi ka tona rijiya ko ka shuka wani ice ko ka sayi qur'anai ko kai wani aiki na alheri wanda koda ka bar duniya da dukiyarka kai amma ladan yana iske ka a cikin kabari sannan muhimmancin dukiya zai nuna ma cewa ba a yin aure sai an ba da dukiya ko da kaɗan ce shi yasa ba wanda za a ce an aura ma wani iya a matsayin mai kyauta ana iya cewa an aura mishi a jika 50 ta ce ta yafe shi kenan a 50 ne aka yi amma ya ba da 30 ko ya ba da 10 ko ya wani abu shine Allah ya ce fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsatini fa qulubu hani'an mariya almalu asbul haya amma na farko da ake dubawa shine addini Allah jikan Imam Al-Qafani yace addinu ra'sul mal fastamsik bihi fadiya'uhu min a'zam al-khusran addini shine babban jari ba abun da dan kasuwa bai rada shi ba saboda a ce jari shi ya tabu to kai a matsayin ka na musulmi addini shine jarin ka domin da shi zaka rayu lafiya lau ka rayu cikin aminci ka rayu cikin mutunci ka iske Allah lamin lafiya kuma ka shiga gidan aminci shine aljanna sai addini na biyu shine kare mutunci to shine wannan aya take magana kai Allah ta'ala ce wallazina yarmuna al-musallat waɗanda suke zargin al-musalat mataye masu kamu kai mutum ya ga wata kawai yace wannan ai fasikanci take ko ya ga wani mutum yace kawai fasiki ne to Allah ta'ala ce summa lam yatu bi arba'ati shuhada ya zargi wance da alfasha ko ya zargi wani da yin alfasha sai ya ce to shikira kawo shaidu hudu idan ba a samu shaidu hudu ba Allah ta'ala ya ce fajiluduhum 80 jalda waɗanda suka yi wannan zargin Allah ya ce a musu gulala 80 saboda suna so su taba abin da yake a jikin mutum ya fi komai matsayi bayan addini shine mutunci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace masahabai ishtanibu sab'al mubiqat kun yi manyan zunubai masu harakar da mutum malamai suka ce kowanne ɗaya daga cikin wannan in mutum ya mutu yana yin su baya da wata makowa sai wata in ba gyara Allah na farko dai shine mi ashirku billah wannan kuma alƙawari Allah ya yi cewa ba zai yafi ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha laifi na biyu cikin manyan laifuka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sihr tsari laifi na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qatlun nafs allati harrama Allah kashe rai wanda Allah ya haramta kashe ta bai kashe ma ba ka ce la kashe shi bai yi laifin da ya kamata a kashe shi a musulunci ba wani kashe shi laifi na gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace aklu malil yatim cin dukiyar maraya laifi na gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace aklu riba mutum ya ci dukiya ta riba wanda a yau mutane suna ganin mai sauki ne wani zai ci riba ya je ya mishi bashi na banki bashi da yake mai riba dan ya sayi mota wannan ba laruwa bane domin in ka hada masu hawa mota da waɗanda ba su hawa mota masu hawa mota ba su kai kashi ɗaya cikin kashi goma waɗanda suke da wannan ba wannan suke yawa kafa wani ma zai ce a zan ci bashin banki ne don yi gida shi ma wannan ba uzuri bane waɗanda suke zaune a gidajen haya suna nan kuma Allah ya yawa da shi wani ma abinda zai baka haushi da takaici shine cewa zai ci bashi ba don komai ba sai don ya je haji domin a biro su a service ɗin su kowa ya je haji ba rawani ne da madam wani suka tafi to bai kamata ne a ce ban tafi ba sai ya ci bashi sai ya tafi shi kuma sharaɗin ba da Allah cewa yin limanista ba ilayhi sabila wanda yake da ikon tafiya baka da iko wai saka kar a rena ne ko da kowa ya rena ka in kai babba ne a wurin Allah nasara ka ce ba ku haɗa wa kai ba me na reni a ciki to irin wannan ne zai ci bashi ya je ya dawo kai baka da labari ya dawo ka game da shi ka ce mishi Hamisu ya ce mai damun kuɗi na wai ya je haji baka ce mishi Alhaji Hamisu me yasa saboda dama bai tafi dan Allah saboda ya ga mutane ne suna tafiya laifi na gaba daga cikin asaba al-mubiqat bayan ci riba annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa tawalli yawm sahf mutun ya gudu a hilin daga tsakankanin musulmi da arna ana yaki kuma musulmin nan basu linka ku sama da sobi ba to haramu duk wanda ya gudu mutum ɗaya ne Allah ta'ala ya ba wannan illa mutaharrifan liqtal sai ce au mutahayyizan ila fi'a in ba wannan ba sai Allah ya ce faqad ba'a bi rabbi minan ba duk wanda ba ya gudu bane saboda dubara ta yaki ko kuma ya ga adadin su kadan gatan sauran musulmi ya gudu domin ya je game da wa'ancin su yi karfi Allah ta'ala ya ce ya jiyo raushin Allah na ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qazful musalati mu'minati ghafilat babban laifi ne mutum ya rinka zargin mata masu kamun kai ko ka ga namiji yana da shekara 35 ko wani abu kamar haka bai yi aure ba saboda rishin auren nan kawai sai wani ya kalle shi ya ce mai wannan aifas ɗin ya za a yi kamar shi duwa din shi sun yi aure a yi na kama shi da laifi kawai don bai aure ba a wance ba ta yi aure ba wa ya gaya maka wanda za a aura ne ba ta samu ba ko kuma babu wanda ya zo ce yana son ta akwai wanda kawai shekarun ka zai duba ka kai shekaru ka za ba kai aure ba sai ya ma irin wannan to in ana shari'a musulunci gulala 80 za a mai domin ne mutuncin ka yana da daraja sannan ranar da za a mai gulala 80 shi ma wani ya shahada azabahu ta'ifatun minal mu'minin dole sai an tattar jama'a za a ba wani gulala jama'a su zaru me ya faru amma wani gulala 80 saboda ya zargi wani da cewa mazinaci ne kuma bai kawo shaidu guda hudu ba sannan a nan ba a maganar rantsuwa za mu zo ga suwa suke rantsuwa ina shaidunka babu a kawo qur'ani in dafa ni na ganshi yana aikata alfasha duk ba gaskiya bane Allah ta'ala bai kawo maganar rantsuwa ba shedun ma uku ba sa yi biyu ba sa yi ɗaya ba ya yi da kai inda mutum hudu nawa kenan biyar Allah ce summa lam yatu bi arba'ati shuhada sai an samu shedu guda hudu shi wannan aidan ma mai zargi ne wanda ya zargi wani aba shi da bane ba ni da mutum uku bane kai da ka zarge shi kawo mutum hudu wanda ba kai ba da za su tabbatar da cewa wance da ka zarga cewa tana aikata alfasha ya tabbata cewa sun same ta da ita da wani a wuri kaza a lokaci kaza in an samu wannan to ka tsira in ba shi ba gulala kamar za ma saboda mutunci shi wannan zargin kuma kuma ko mace ce ku lura ana samu masu yin kazafi mace ta zo ta zargi wani ta ce wani mutumin banza ne ko yana aikata alfasha dawa da wata kawata watan ma in ta tashi ma shari sai ta ce da ita akai dan dama ita ba ta da mutunci so take na kowa yanzu ne kuma ba yanzu aka fara ba a zamanin annabi Musa alayhi salam an samu wani bawan Allah da giyar kuɗi ta ɗauke shi sai yake ganin annabi Musa yana zama yana nema ya zama haɗari a gare shi in ya ce a yi wani abin bai dace da shari'a ba sai annabi Musa ya ce kar a yi sai ya ɗauko mutuncin da zai zubar da mutuncin annabi Musa alayhi salam ya zama in annabi Musa ya magana ba a sauraron shi shine wa Qarun Allah ta'ala yake inna qaruna kana min qaumi Musa sai ce fa baga alayhi cikin mutanen annabi Musa yake cikin bani Isra'ila ne ba wa cikin kibtawa ne amma sai Fir'auna ya amfani da shi tunda dama tafiya da yace wannan yana da ƙarfi na mulki wannan yana da ƙarfi na tattalin arziki shi kuma wannan yana da ƙarfi na annabtaka sai aka samu wata mata aka saye ta annabi Musa ya tara mutane na wazi sai ta zo sai ta tsaya a gehe aka ce lafiya tambaya gare ki baiwa Allah ta ce a'a jira nake wance ya kare tana nufin annabi Musa ya kare me za a yi sai ta ce mantuwaye ita kuma kowa ya sani fasika ce mai zaman banza ce ko mu kira ta da sunanta karuwa ce kowa ya san ta da gidanta ba ta da aiki sai wani kawai sai ta zo ta ce mantuwaye ni kuma yau gidana ba gidana zai kwana ba shi yasa na kawo mai kayan shi menene sai ta ɗauko wani gajeren wando ta nuna ta ce na annabi Musa ne jiya mance a gidanta bani Isra'ila sun yi wa annabi Musa duk yadda kake tsammani sun mai sama da haka shi yasa Allah ya kirayi masu imani yace ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa sai ta mi fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha wala musai Qur'ani Allah yake ya koda da kai imani kar ku zamanto kamar wanda suka cutar da annabi Musa suka rinka zargin shi na farko sun zarge shi da cewa yana da gwaiwa ta duba fa saboda kunya gari shi taruwa suke banu Isra'ila ba su da kunya kawai sai su zo gaban teku sai su tube mazaje gaba ki dai su yi wanka can gemu su ma mata yi su suna wanka annabi Musa ya so ya nemi wani wuri can gemu sai ya wanka sai ya ce yau shi ne ne shi ma mu duka ba maza bane shi kuma addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza lam tastahi fasna mashita in dai baka da kunya to ka aikata duk abin da kaga dama wallahi idan aka ce wani baya da kunya ko to kamar an ce babu wani ne Abu Tamam yake cewa ya ishul mar'u mastahiya bi khairin wa yabqa al'udu ma baqiya al-liha'u fala wallahi ma fil aishi khairun wa lad-dunya idza dhahaba al-haya yace ya ishul mar'u mastahiya bi khairin in dai dan adam yana da kunya to wallahi yana rayuwa cikin alheri ko da bai da komai yace wa yabqa al'udu ma baqiya al-liha'u bawon wannan ichi idan akwai shi a cikin ichi sannan da sayin shi ichi na zai bushe ba zai bushe ba amma komin yanda yake a kafai in ka zo ka sassake ice bawon nan ya huta bushewa zai ko to bawon nan shine matsayin kunya a jikin dan adam wa yabqa al'udu ma baqiya al-liha'u fala wallahi ma fil aishi khairun wa lad-dunya idza dhahaba al-haya'u rayuwa da duniya ga baki ɗayan ta babu alheri ciki idan aka rubi kunya a kansa ba ka in kaji mutum yana cewa bana kunya kowa to kai nesa da shi hadisi ingantacce annabi ya ce la imana liman la haya lahu babu imani ga mutumin da bai da kunya annabi Musa alayhi salam saboda kunya sai suka zo suke gaya mishi gwanda maganganu Allah ta'ala ya nuna musu cewa lafiya lau yake bai da wannan cutar da suke zargi shi aka dawo wannan matar ta rinka mai irin wannan zargi daga karshe yayan shi wanda shi annabi Musa ya roki Allah ya maida shi annabi
ya mai da yayin shi zama annabi, Allah ya mai da yayin ya zama annabi, yayin ya riga annabi Musa rasuwa shi ne wa annabi Harun. Da rashe banu Isra'ila suka ce annabi Musa ya ga mun fi son ɗaukan shi annabi Harun saboda shi shi yasa ya kashe shi. To irin wannan zargin sai Allah ta'ala ya ce ya koda da ku imani kada ku zamanto kamar waɗanda suka zargi annabi Musa. Fa barra'ahu Allahu mimma qalu, Allah ya wanke shi, ya wanke shi daga abin da suke zargin shi. Duk da wannan ba sai Allah ya ga wata kalma mai tsada ya ce wa kana inda Allah wajiha, babban mutum ne a wurin Allah. Da haka kaka taba tsammani wai dan kana kai babba ne ko kana kiyamun ne ko kana kaza ko kana da wata daraja kai tsammani ba za a samu wannan lata ce zarge ka ba, babu wannan. Wa kana inda Allah wajiha, halitta ta musamman Allah mishi. Allah ya ce wastana'tuka li nafsi, Allah ya ce inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami, Allah ya ce wa alqaitu 'alayka muhabbatan minni wa litusna'a 'ala ayyi, Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima falamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbuhu. Amma duk da wannan matsayin Allah ta'ala ya ce wasu lalata tuskarin ka zargi shi, kada ka taba kai damuwarka ya zan zama babba a wurin Allah, babba a wurin mutane. To Allah ta'ala yayi wannan bayani cewa idan aka samu al-mustarat masu kamun kai sai wani ya zarge su kuma baya da shaidu, Allah ta'ala ya ce kuma bulala ta bani. Idan aka samu mace mai kamun kai, wani ya miji kai mai kamun kai, shi abin yanda yake bangare hudu ne, namiji ya zargi namiji bulala nawa? 80 in ba shaidu hudu. Namiji ya zargi mace babu shaidu hudu shi ma za a mai bulala 80. Mace ta zargi namiji ita ma za a mata bulala 80 in ba ta kawo shaidu ba. Mace ta zargi ƴar uwar mace ita ma in babu shaidu za a mata bulala 80. Sharadin kawai shi ne ya zama wanda aka zarga musulmi ne, sannan kuma baligi ne, sannan kuma afili ne, bi ma'ana mai hankali ne, sannan kuma ya zamanto ɗa ne ba bawa ba. Sannan wanda ya zargi dole ya zamanto wanda aka zargan nan mai kamun kai ne, shi yasa muka bayani wannan zina rumul musarat. Wanda kuma ya zargi kafin a tsaida mai bulala dole sai ya zamanto ba asal bane. Me asal? Idan uba ya zargi dan shi yace wani ya aikata zina, ko da bai aikata zina ba, ba a ma uba bulala saboda ya zargi dan shi. Ina ba zan fahimta? Sannan ba fata ake yi ba, ran uba ya bace, ya bace afwan, ya dauki makami ya halbi dan shi ko ya bi dan shi ko ya taka shi da mota ko wani makamanci haka. A addinin musulunci ba a kashe uba saboda ya kashe dan shi, sai dai ana iya mai wata hukuma da za ta sa gobe ba zai kara. Amma idan ɗa ne ya kashe uba fa, to wanda za a kashe shi? Domin ana yi akwai wanda ma suke kashe uban dan saboda suna so su gaji wani abu da uban ya fara. Annabi ce la yabisul qatilu shay'a, wanda ya kisa baya gaji. Ina ba dan fahimta? To sai mu dawo karshen farin Allah ta'ala bayan wanda suka yi wannan, sai Allah ya ce wala taqbalu lahum shahadatan abada, bayan sun yi musu bulala 80 tunda ba su kawo shaidu ba, sai Allah ya ce duk lokacin da aka zo ana neman adilai wane ne zai ba da shaida, ko kuma zo wani muna so za mu wani abu da ni da kai amma yana bukata kawo shaida, sai ya kawo wani sai ya ce a wani wannan ya zargi wani kuma ba shaida amma bulala 80 ba amsa shaida shi har abada. In ana neman adilai shi ba ciki, sai Allah ya ce wa ulalika humul fasiquna, kuma a wurin Allah su ne fasikai. To ya gano wannan abun da bai kyauta ba, ya gano wannan abun ba daidai ba ne, musulunci yana ba mu ɗan adam dama. Sai Allah ya ce illal ladhina tabu, sai waɗanda suka tuba. Da yana zargin mutane zargi na banza, yanzu sai zaman tuba ya zargin kowa, har ma ya zaman tuba yana ma ƴan uwanshi musulmai kyakkyawan zato, yana musulmi kyakkyawan zato. A da aikin shi shine in ya danka ka ciko dare ma zai ma bugun zato, amma yanzu sai zaman to in ya ga wani da wata suna tafiya zai ce a ba mamaki ɗan uwan shi ce ko matar shi ce ko ƴar uwar shi ce, menene wannan kyakkyawan zato kenan ko? Illal ladhina tabu, ya tuba yanzu daga mummunan zato ya dawo yana mi kyakkyawan zato. Illal ladhina tabu wa aslahu, suka gyara ayyukansu. Wasu malami suka ce illal ladhina tabu shine illal ladhina bayyana, amma bulala daga baya zai ce jama'a wane da wane nan fa da aka mun bulala da ranar idan Allah akan cewa mutumin banza ne tsakani da Allah, kawai muna da matsala ce ni da shi na zarge shi, kenan tuban shi ne ya bayyana cewa abin da ya ada ba gaskiya ba ne. Wa aslahu, ya gyara halayen shi ne dawo ya zama to yana yi wa ƴan uwan shi kyakkyawan zato, domin akwai wanda suke babu kyakkyawan zato tsakanin su da mutane. Wani ya yi bulaguro ya kai Kano wata biyu ya dawo, wani ya yi bulaguro ya kai Yamai ya dawo da mota, wani ya kai ina ne ya dawo, kai mu wani ba mu sa aikin shi ba. hanya sace-sacen nan da ake ba da shi ba ina ruwanka kikkiawar zato shine a muna ganin wani yana yawan zuwa ya mai ko maradi ko da magara ko muna ganin shi yana zuwa gigine ba mamaki suna da wata dukiyar gado da suka bari yake zuwa ya saido ya zo ya dawo kikkiawar zato kenan ba mamaki akwai wani dan uwan shi ma'aikaci shine ba shi ba mamaki akwai wani nashi ba shi a ba mamaki yana da harkokin shi ko yana da wani karin shi yanzu karin ya tsara ya saida menene wannan shine kikkiawar zato amma ka ga mutum ya wuce ka ce mu ba mu san sara shi sai ka sani ai Allah bai dora ma wannan ba me ake bukata shine musulmi ne dan uwanka mai kikkiawar zato zannu bil mu'minina khaira kuyi wa ɗan uwanku mu'minai kikkiawar zato illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu sai Allah ya ce fa inna Allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinkai duk wanda aka san shi yana wani laifi daga ya tuba ya daina to kamata ya adawo ana kikkiawar mu'amala da shi kuma ana mai kikkiawar zato bismillah
والذين يرمون أزواجهم ولم يقل لهم شهداء إلا أنفسهم ولم يقل لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم
الله تعالى والذين يرمون أزواج wancan mun yi bayani akan mutumin da ya zargi wata wadda ba mata shi ba ko matar da ta zargi wani wanda ba mijinta ba ina ba zan fahimta to yanzu ana iya samu a gidan aure wani ya rinka zargin matar shi da cewa tana da alaka mummuna da wani mutum menene hukuncin wannan a musulunci shi ma zai nemo shedu hudin ne in bai samu ba mai bulala tabanin ko kuma hukunci shi daban a wannan hukunci shi daban domin shi mujinta ne hukuncin yafi tsanani Allah ta'ala ya ce wallazina yarmuna azwajahum wadanda suke zargin matayansu da cewa sun aikata alfasha walam yakul lahum shuhada'u ya zamanto ba su da shaidu illa anfusuhum sai kansu kawai to fa shahadatu ahadihim shaidar da ɗayan su zai bada a musulunci in baya so a mishi bulala tamanin arba'u shahadatin billah shine yayi rantsuwa da Allah so hudu cewa innahu lamina sadiqina lalle shi yana cikin masu gaskiya wal khamisatu zai rantsuwa ta biyar sai dai ita ya take anna la'anata allahi alayhi zai ce tsinuwar Allah ta tabbata akan shi in kana minal kadhibina in shi yana cikin makaryata bi ma'ana sharri ya mata daga yayi wannan tunda mai aure shi to idan bata ka me yake suna idan ita bata ture makanta ukuba ba jefe ta za a yi in ana shari'a musulunci sai Allah yake to ya za a yi ba za a tsira mata haddi ba tunda mijinta ya rantsuwa nawa biyar rantsuwa hudu tsakanin shi da Allah ya rantsa da Allah shi yana cikin masu gaskiya ta biyar yana cewa la'antar Allah tsinuwar Allah ta tabbata akan shi in kai yaki to ita matar fa wa yadra'u anha al'azab abinda zai ture mata haddi shine al'azab shine Allah ta'ala yace an tashhada arba'a shahadatin billah ita ma ta yi rantsuwa da Allah innahu lalle shi mijin nan nata lamin al-kadibina yana cikin makaryata da yace ta yi zina ƙarya ya mata za ta ce ta rantsa da Allah ita wanci mijinta da yace ta yi zina ƙarya yake ta rantsa da Allah haka za ta yi ba na rantsa da Allah su hudu ba a lafazi daya na rantsa da Allah ta sake cewa su hudu sai ta yi wannan sai dai na biyar can wal khamisatu nan kuma wal khamisata anna ghadaballahi alaiha ku fushin Allah ya tabbata akan ta in kana min as-sadiqin ne in mijinta da ya zarge ta yana cikin masu gaskiya bi mana in magana da ya gani gaskiya ne cewa ta aikata alfasha to Allah ta'ala ya ushe sai Allah ya ce walau la fadlullahi alaikum ba dan falala Allah akan ku ba wa rahmatuhu da kuma rahamarsa wa anna Allaha tawwabun hakim kuma lalle Allah mai yawan karban tuba ne ko mai hikima ne da Allah ta'ala ya kunyata ku a duniya kuma ya azabtar da ku a gobe kiyama anan mas'ala ce guda biyu mutum yana tare da matar shi sai yake zarginta ko kuma ya ganta shi da kanshi ya gani amma kuma babu shaidu shi sai Allah ta'ala ce ba su da walam yakul lahum shuhada illa anfusuhum babu wa wani shaida sai shi shi yake zargi kuma shine shaida kanshi to abinda za a yi ana musulunci shi ne tunda bai samu shaidu ba sai ya zo ya wurin alƙali ya ce ya yana zargin matar shi a zargi ne ko tabbata sai ya ce tabbata sai ya ce to je ka kawo shaidu guda hu sai ya ce babu shaidu sai ya ce to za mu magana da kamarin domin mace mai aure ana mata hukuncin al-musalat mai kamun kai domin inda ba kamun kai take ba sai ta zama to ne ta yi zaman ta haka nan ko ta kulla alaka da mazajin banza tunda ta yi aure matsayinta mai kamun kai kai ma matsayinka ne mai kamun kai amma tunda ka zarge ta ina shaidu babu shaidu sai alƙali ya ce to yanzu ba za mu duba kai mijinta ne ba mutuncinta za a kare za a magula da kamanin tunda babu shaidu a'a wallahi haka ne sai ya ce to shikenan ka je ka zo da ita wance eh mijinki ya zarge ki ga abin da ya gani haka ne in ta yi shuru to shikenan haka ne ko kuma ta ce eh ba zan ƙara ba ya tabbata kenan yanzu ita za a yi ma hajji shi kuma ba magana bulala 80 ne an samu ikirari daga inda ake zargi ina ba zan fahimta amma ya zarge ta kuma ba ya da shaidu kuma aka kirawo ta cewa ga zargin da ake miki tace a'a haramiya ita ba aikinta bane kuma bata aikata ba sai alƙali ya ce to kai za a ba bulala 80 kuma auren su ya mutu ba za a koma ta je ta mai ruwan zai haka ne amma bulala 80 ne dan kare mutuncin wa matar shi wannan shi amma idan yace shi ba za a mai bulala ba to alƙali sai ya ce to ɗayan biyu ne ko ni amma bulala ko kuma kai li'ani ya ake li'ani ran kai dare sai ya ce to zo kai rantsuwa da Allah so hudu cewa kan in nan kai ne gaskiya ne ka rantse da Allah zai ce ya rantse da Allah shi wani da ya zargi matar shi wanci cewa ga abin da take yi ba zargi ba ne shi yana cikin masu gaskiya ya rantse da Allah shi da ya ce wanci ta aikata kaza ba zargi ba ne shi yana cikin masu gaskiya sai ya yi sunawa sau hudu annabi ya sai ce ya rantse da Allah idan abin da ya faɗa ƙarya ya yi mata to hushin Allah ko yake suna tsinuwar Allah ta tabbata akan shi la'anatullahi alayhi hushin Allah da ya tabbata akan shi tsinuwar Allah tabbata akan shi idan ƙarya ya mata shikenan sai ya ce to ke mijinki baya da shaida amma kuma ya rantsuwa da Allah ke kuma kin ce ba haka bane ke ma za ki rantsuwa ne idan ta ce ta ba za ta rantsi ba to wannan babban alama ce ta mi ta maganar da aka faɗa tana ne to idan ya ce ba za a rantsi ba anan ba za a tilasta ta ba kuma ba za a kashe ta ba sai ya ce to yanzu maganar da ake da kai za a je a auna kina da ciki ko baki da idan tana da ciki eh wannan ɗan da yake zarginta ta samu ta ganin zina tunda shi ya rantse da Allah ita kuma ta kika rantse da Allah kuma shi baya da shaidu yanzu sai a danganta wannan ɗan gare shi gare ta wasu malamai suka ce a tunda an zo a rantse ya ta kika rantse wannan babbar shaida ce da yake nuna ni dole a tsaida mata kuma wannan magana ta bi ita ce mafi inganci domin ita ce ayoyin alkur'ani suke goyon baya domin Allah da yake wa yadra'u anha al'azab abinda zai ture mata hadi da za a tsaida mata shine an tashhada arba'a shahadati ita ma ta rantse da Allah so hudu cewa innahu la minal kadhibin mujinta cikin makareta yake bi ma'ana zargin da ya mata cewa ta yi zina ko kuma a yazo kawai ya ce wannan cikin ba nashi bane da cewa ta yi zina da cewa ciki ba na shi ban dukuncin su daya tunda ita mace ai baka da miji biyu ko miji ɗaya ne ya kalli wannan ya ce wannan ciki ba na shi bane ko kuma a'a hida ya ce ba dan shi bane to a wannan lokacin ita ma sai ta rantsu sai rantsuwa da Allah so hudu cewa mijin nan nata ƙarira yake mata kuma shi yana cikin makaita annabiyar sai ta rantsi da Allah akan cewa idan har mijinta yana cikin masu gaskiya to gushin Allah ya tabbata akan ta idan akai wannan shi ya rantsi ita ta rantsi to kai tsaye sai alƙali ya raba auren su ko ba maganar ya tuba ya dawo ba maganar ta tuba ta dawo ila an yarisa Allahu al-ardu man alayha har ƙasa ta nade ko su biyu suka rage a duniya babu aure tsakanin su babu ba aure tsakanin sai dai ta auri wani sai dai shi ma ya je ya auri wata to yanzu wannan dan tunda har ta riga ta rantsi shi ya ce ba dan shi bane ita ta rantsi akan cewa bata aikata zai ba kenan me ke nuna ba dan shi ne amma tunda ya kore yanzu wannan dan yudafu ila ummihi an yunsabu ilaiha za a danganta mata an aiki da to yanzu shi kenan ita za ta zaɓi sunan da take so ta sa ma ɗanta ko wani ɗan uwanta ko yayanta ko ƙaninta ya ce to shi kenan ɗa dai nata ne za a sa kuma duk wanda ya ce mishi shege ko ɗan zira to shi kuma za a mai bulala kamar ƙwarai kuwa saboda kare mutunci shi a musulunci to ina ka zo sunan wa za a sa a wurin suna sunanta za a sa ba a sa sunanta ba za a sa sunan wani ba ba a sanya ko da sunan kaninta ne ko sunan yayanta ko sunan babanta a sunanta za a sa dan ka ga muni da sunan wata ba kai tsaye ba yake nuna cewa ɗa ne na li'ali domin nuna misali ka ɗauka a nan gari a yankinmu na Borno cuna yana da tasiri babba dida ko kuskuren ya kamata a kiyaye a gyara amma wanda ya wuce baya fa afallahu amma salam bayan cunan bane yake da kuskure mutum ne zai ma wani alkawari cewa ɗana na fari kai zan yi ma mai suna to dan ya cika wannan alkawari ana aihuwar iyamaci sai sanya mama Allah rama alkawari shi ke na kauna ana aihuwar iyamaci sai sa mata suna Muhammadu a garin akwai kowa akwai in kuma yana mace alkawarin cewa idan aka aihu zai mata mai suna sai aka aihu namiji a madadin ya sa mai Ibrahim sai sanya mana namijin nan suna Falmata saboda shi a tunanin shi alkawari ne ya doka dole sai ya cika shi kuma kana iya jinkirta wannan idan aka samu namiji in ma wanda kake so kama mai suna mace ce to sai ka bar shi idan da ran da Allah ta'ala ya baka sunan mace sai ka sanya shi yin yima mutum ciuna ko mai suna a musulunci daidai ne ba laifi bane amma kuskuren da ake shine mutum ya doka cewa tunda kawai nace zan yi mai sunan shi Ibrahim sai aka aihi mutum sai ya wannan duk da naga wasu suna yin dubara idan yace zai mishi sai aka aihi mace sai a madadin ya samu Mas'udu sai ya sanya mai Mas'uda kaga duk da shi ma wannan kuskure ne kamata ka nemi wani suna daga cikin sunan namiji in ma baka sanya mishi ba sai ka nemi sunan mahaifiyar shi sai ka sa ko sunan matar shi ko sunan wani dangi shi ina ba dan fahimta amma ana yi to abin da ya riga ya wuce dole ne in sai na canza ni nan na koyar a garin nan a Franco Arab na taba koya ma wata na juya sunan na juya na gade kawai sunan mace sunan namiji tunda sunanta Muhammadu Abbagana da Muhammadu da Abbagana wanne mace ce sai na kasa guri sai na kiraye ta nace menene sai ta ce a mai sunan ta ne shikenan an wuce wurin kenan ba dole ba anan shi yasa me yasa na kawo wannan kisar ba dole ba dan ka ji wani a takarda aihuwar shi kaga sunan shi Musa kaga sunan baban shi Zainab kai mai wannan bawa maki Zainabu ne na mai suna akai alkawari ina ba zan fahimta ko kuma ya zamanto na irin wannan lalle ali ɗayan biyu ne kenan me ake bukata to sai ka mai kyakkyawan zato sai a tafi akan wance saboda ni zannu bil mu'minina khaira a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu wani mutum da ake kira da suna Hilal bin Umayya Hilal bin Umayya sai yake zargin matar shi da wani mutum da yazo isko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ina zargin wani na ganshi da matata yace ma annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a akwai shedu guda hudu yace yanzu ya rasulullah mutum ya isko wani da matar shi har yana da mishi ko magana na gaskiya ce da wani sirri a biki gawa wani yace wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam yace nemo shedu ko maka bulala yace ya rasulullah wallahi da gaske nake annabi yace shedu ba rantsuwa ba ka nemo shedu guda hudu ba ka ma bulala sai yace wallahi ba ni da shedu sai kaina kuma wallahi ba za a bar bulala ba ya ba ikin Allah Allah ya sani mai gaskiya ne shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ji a kirawo matar a wata riwaya kayin matar ta zo mala'ika jibril ya zo kai tsaye sauko da wannan ayoyi ga mafita waɗanda suke zargin matayensu da aikata alfasha ba su da shaidu guda hudu shaida shi shine karan kanshi sai Allah ta'ala ya ce su yi rantsuwa sau hudu tsakanin su yi rantsuwa da Allah sau hudu cewa shi ne gaskiya ne na biyar ya ce hushin Allah tsinuwar Allah ta tabbata a gare shi in ƙarya ya mata ita ma matar waye da wa'u an al'azab an tashhada arba shahadatin billahi innahu laminal kadhibin ita ma ta yi rantsuwa da Allah sau hudu cewa mijinta cikin matsayyata yake ma na ƙarya mata na biyar ta rantsa kan cewa idan da gaske ne idan da ta aikata idan mijinta gaskiya ya faɗa to hushin Allah ya tabbata akan ta wannan ayoyi suka sauka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya samar da mafita da kai da matarka a kira wuta tana zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abinda mijinki ya ce ya faɗa gami da ke kin aikata ta ce ya ma aikin Allah ba aikata ba sai Annabi ya ce to kai ka tashi kai rantsuwa ya tashi rantsuwa da Allah sau daya ya sake sau biyu ya sake sau uku na hudu yayi na biyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hal mujiba kiyaye ta biyar kinna ita ce za ta tabbatar ma da tsinuwar Allah a kanka ya ce ya rasulullahi ni ne gaskiya ne ya yi ta biyar ya ce hushin Allah ya tabbata a kan shi in makareci ne shi ya koma gishi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to da kai da ita Allah ya san ɗaya daga cikin ku makareci ne kai ka ce ta yi ita ta ce ba ta yi ba hal minkum min ta'ib a cikin ku akwai wanda zai tuba kai za ka tuba daga zargin da kake ka dawo ko ce za ki tuba daga maganar da kika faɗa ki ga gaskiya ta ce ya rasulullahi ni ko ban yi ba annabi ya ce kai ma zo ki rantsuwa ta yi rantsuwa da Allah sau daya ta yi na biyu ta yi na uku a na hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsaya inna hal mujiba wannan fa ita ce za ta tabbatar miki da hushin Allah a kanki rantsuwar nan ta biyar dangin ta suka ja ta gefe suka ce wanki abin nan in kin san kin ki tuba ga Allah Allah ta'ala zai karbi tubanki idan aka tsaida miki haddi zunubin ki ya kawo ta dan yi shiru kadan sora kadan ta ce ta jini sai ta faɗi wata kalma wanda za ta sa a zarge ta ta ce ba zan sanya dangi na kunya annabi ya ce a'a inna hal mujiba ita ce za ta tabbatar miki fa da hushin Allah ta ce ya rasulullah ba zan kunyatar da dangi na ba kin aikata ne ta ce ba ta aikata ba sai rantsuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan ku tashi ku tafi Allah ta'ala ya san ɗaya daga cikin ku makareci amma Allah zai hukunci tsakanin ku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira dangin ya ce ku je idan ta aihu ku dibi mai ta aifa idan ta aifi dan annabi ya zana wasu sifofi sifofin mutumin da ake zarginta da shi shi yasa in ba ku manta ba jiya da muka yi bayani cewa idan mutum ya zo ya ce ya yi laifi ko aka kama shi da wani abu makamanta haka ba a tambayan shi da waye ki yanzu da ya zo ya zargi matar shi ya zarga cewa yana zarginta ta yi da wani annabi bai ce a nemo wancan ba yanzu ne yanzu magana ce tsakankanin shi da wa yake zargi matar shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je ku bincike kuma wallahi siffar da annabi ya faɗa ya ce in ya zo da siffa kaza yana da ƙwabri iri kaza mazauni shi duwawun shi iri kaza da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na wani wallahi yana aihuwar shi sai siffofin da annabi ya bayyana shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba dan rantsuwa da tai guda biyar ba annabi yace da tsakani na da ita akwai hukuncin sabo amma tunda ita riga ta yi wannan tayin tsakani da ubangiji to shine Allah ta'ala yace walaula fadlullahi alayhi ba dan falala Allah kan ku ba wa rahmatuhu da kuma rahamarsa bima na falala Allah da Allah ya shar'anta tuba duk wanda ya aikata alfasha ta zina ko mai aure ne ko ba mai aure ba idan ya tuba Allah zai karba wa yatubu Allahu ala man tab ya kai ga wajira isa ne ki goma kake magana to zamu tashi akan wannan fadlullahi alaikum domin kan bishi shi akwai wasu masaloli ladan ya ce lokacin ya ma kare ba na amsa tambaye kenan biyar da akwai bismillah wala menene hukunci wanda yake tsallake masallaci a gaban sa yaje wani masallaci ya tsalla sai a tambaye shi me yasa yake in an samu limamin ne bai iya karatu ba kuma tabbata haka ne kuma yi kokarin gyara mai bai gyara ba babu dashi a yana zuwa masallaci ne na nesa dan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa gulgudan nisan ka da masallaci gulgudan ladan da zaka samu a wurin Allah inda wanda yake yi bai lufi ba ina ba dan fahimta bismillah alam me menene alamu balaga alamun balaga iri iri akwai wanda maza da mata sun yi tare a ciki akwai wanda kuma mata suka keɓanta da shi kadai akwai wanda kuma maza suka keɓanta da shi kadai alama ta farko shine cewa al-ihtilaf mafarki namiji yayi mafarki har ya zamanto wani abu ya bayyana a jikin shi yayi mafarki yana tare da mace ko mace ta yi mafarkin tana tare da namiji wannan ita ce alama ta farko wanda kuma sifa ce musharaka wanda ake haɗewa tsakanin maza da mata abinda mata suka keɓanta da shi abu biyu ne shine me shine cewa jinin al'ada ya zo mata wannan alamun ta balaga kenan alamu na uku da yake nuna cewa mace ta balaga shine cewa nonon ta ya bayyana shi kuma ɗan namiji shine bayan mafarki da aka yi bayani shine alamu da zai ƙara bayyana a gaban shi shine me gemu mace ba ta gemu namiji ne daga kaga namiji da gemu wannan alama min dai alama ya balaga sannan kuma akwai alama musharaka wanda shine cewa nabtu sha'rul ala shine cewa kaga me yake suna gaban su ko marasu gashi ya huto a jiki wannan duka yana daga cikin alamomi na ne na balaga wannan su ne wallahi a'lam wannan ba tambaya bace ina so mu rike wannan a matsayin kaida ɗan uwa musara akwai wani lokaci da shi Alhaji Gambo zai karanta wata tambaya wurin maimaitawa ni sai in ki maimaita lafazin da ya karanta saboda ni a takardar yanda aka rubuta shi amana ce ya karanta amma mu ba lalle bane mu yi wannan kamata ya yi tambaya ba sai ya faɗa ba bai kamata ya faɗi ne sana'a ba cewa zai mintuni aka ɗauko shi daga wani gari ba sai ka ce daga Najeriya ba daga wani gari Najeriya wani gari ce ko daga wani gari akan za a yi wata sana'a abinda aka samu za a rarra gida biyu kaga wannan wanda ya kawo mai yin yogurt ya shiga ciki ko bai shiga ba telan da ya faɗa ya shiga ciki ko bai shiga ba mai gyaran rediyo ya shiga ciki ko bai shiga ba karen mota ma ya shiga ciki ya kawo shi yanzu misali tunda ya riga ya faɗa an ji ya kawo shi suna yin dinki akan za a raba gida riba kenan shi yana da kashi ɗaya shi mai gida yana da kashi biyu wai yanzu abin da yake magana shine cewa sai ya zama shi mai gida a sifa yake amsa shi kuma in ya tashi biyan shi sai biya shi a naira kada ka ce daga Najeriya ka ɗauko ka in za ka tafi sai ka canza wallahi bai ga kuma ga wani Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a idza masahu sharru yazua wa idza masahu alkhairu manua. Yanzu da shi yake burbin bashi a sifa ita sai sifata hadda kuma sai magana. Abinda ake duba ba sifa ko a naira ake biyan ka ba, abinda ake duba shine an biya ka haƙin ka ko da a naira aka biya ka daidai wannan. Sannan hakuri da zakai da mai gidanka yana sanyawa Allah ya sanyawa mu albarka. Bambancin mu a yanzu galiban wani lokaci muna yi wa ɗaya so da banza shine yaro zaka doka yanzu nan ka kai shi wurin kafinta ka ce mai abba ko sadam amshi koya mishi yin salon ana yi yanzu shikenan sai su ga cewa abin yana bunƙasa sai ka jana cewa shi yake mai wahala baya bin shi su ba sa ganin kai ka koya mishi aiki wani ma sai ka ji an ce da bai dogare shi yanzu har sun tara mai kuɗi yayi mota shi yazo da motar ko ana aka sai mota wannan wani kuskure yana da kyau duk mutumin da aka ce kana karkashin shi kana koyan abin da zaka ci halaka to kai haƙuri da shi muddin yana baka haƙinka ko da a naira ne ko da a kudin chadi ne ko da a saifa ne tunda dai yana baka shi kenan kai haƙuri alkalamu bil kalami yuzkar magana take tada magana na zauna a Sudan 2002 zuwa na fari na zauna tare da wani mutum ya fara koya mini wanke hulla irin wannan wanda take kai ne ya zama zan wanke hulla amma ban iya sa sati kuma za a yi sa sati ya amshi kuɗi wallahi ko da ya babaye na kai lokacin da zan wanke mai hulla 40 in sa su akwari in yi komi a hulla ba ba da komi me nake dubawa na san shi yana shekara ta karshe ne a jami'a in ya ƙare ya tafi yanzu wani ne ogar ba shi ke ba aka yi ƙare muka tafi muka rubu lafiya daga baya kuma ya zaman to ina yanka zan yi wanke hulla har in samu kuɗin da zan sayi abubuwa da dama in sayi littafi in yi komi da komi inda na ce ba zan tsaya ba zai yi ba zai yi ba mu yi haƙuri kai da yana baka kanka damu janye wannan Allah ya san yanzu tunda ka faɗa ba mamaki ya ji ka je ka same shi ka ce oganan Allah ya yatsa mun kuskure ne yarin taci ko da ka girme tunda yarin gidan shi ne kai yarin taci sai zai amshi yarin tar shi kenan sai a wuce bismillah a azumi mutum yana yafi sa turare bari ma ƙari ba akan tambayarka a azumi ya halatta a sanya turare ta daki kana iya fesa turare shine tambayar shi na ko sannan mataka tana iya sa turare wuta kana cikin daki baya karyawa azumi dan wani sai ka ji ya zaki karyawa azumi ki samu turare wuta kuma ko da wani ne misali kuka samu kanku a cikin mota aka samu wani takadari yana busa muku taba baya shi baya azumi ko ne koma daga arewa iska tana yi kudu yana yi wa hayakin taba yana zuwa wannan ba zai karya ma azumi ba sai in kai ne ka sha taba ina ba dan fahimta kaga tambaya dai kuma ya samu amsa nawa uku kuma akwai hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci Annabi yana haka wani ne yace ya Rasulullah muna hawa jirgin ruwa a cikin teku ruwan teku gishiri gare shi ruwan mu na sha ne ya Rasulullah idan muka yi arwalla da ruwan mu na sha za mu ji gishiri ruwa ma iya arwalla da ruwan teku duk da yana da gishiri Annabi sallallahu alaihi wasallam yace huwa tahuru ma'uhu al-hindu maitat ruwan nan duk da yana da gishiri halal ne sannan Annabi yace wan kifi ko dabba da take cikin ruwa in ta mutu in dai anan take rayuwa ba mutum ba taiwari ba ku doka ku ci shi ma halal kaga tambayar daban amma kuma sai Annabi ya bashi amsa hada tai bismillah mutum ne ake bin shi kudi tsawon shekara guda kuma yana da shi yake bada ya kamata mutum yayi yayi kokari ya nemi wannan haƙi a wurin shi kudin shi ne ya bashi haƙin shi hanyoyi da dama duk hanyar da zaka bi a mutunci ka amshi haƙin ka shi ta tafi dacewa idan wannan hanya ba ta bi ba kai kokarin koda ta ganin shari'a ne ka amshi haƙin ka saboda koda ka amshi haƙin ka a wurin Allah mutta shari'a taimaka mai kai domin in ka bar shi ka ce mai Allah ya isa in aka je kiyama ba ma baki azumin shekara biyu za a doka ba baka gyara mushi kenan ɗayan biyu ne in dai ba za ka yafe ba to ka amshi haƙin ka ta ga hanyar laluma laluman nan ko ka same shi ko ka samu wani wanda yake jin kunya ko na maka mace haka tunda magana da ake ba ba yayi da bane a yake ba dai ina ba dan fahimta wallahi wallahi mutum yana azumi zai iya yin aski ya shiga banɗaki ya aski ko ya kwalliya gyaran fuska duk wannan baya karya azumi tambaya ta ƙarshe lokaci ya tafi idan mutum ya shafa'i da wutiri a masallaci yana iya nafila a gida eh ya halatta ya raka'a biyu kacal bayan shafa'i da wutiri da kai tare da liman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da aka fara sallar tarawih da shi ko kiyamul layl tun daga farko har aka yi sallama ta ƙarshe Allah zai ba shi lada kamar tun fadawar rana ne yake sallah har sai da alfijir ya fito akwai wanda za ka ga sai ya zo shafa'i da mutum sai ya ce a so nake in yi su a ƙarshen dare yana da sallah ba za ka samu falalar za ka samu in ka yi tare da ni ma to amma kuma ka tashi ƙarshen dare kana so ka yi nafila ya Allah ta kai nafila raka'a biyu ka tsaure ka sallan ba laifi a dama abinda ba a yi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'alu akhir salatikum minan layli witra ku sanya witri shi ne ƙarshen sallah ku cikin dare sannan kuma ba a yi shafa'i da witri ba a yi witri biyu annabi ya ce la witra fil layl ina ba zan fahimta za ka ce ne ka tashi kana iya raka'a biyu in ka ga lokaci yana da tsawo kana iya jin wannan raka'a biyu kai ta da tsawo babu laifi a musulunci rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaballah mar salati ya rabbi Allah ka ba su lafiya wannan su da yawan su Allah ka yafe musu idan rasulun ta zo ka samu cika da imani ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da zamana mai albarka wannan kasa ta kasashen musulmi gabaki daya ya Allah ka bari ne tara mu aran kayatin na zunubanmu ka tara mu gida aljanna bukatun mu na alheri ya Allah ka biya mana dukkanin sharri ya Allah ka kare mu ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أصلح عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين